sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum, da fatar ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Alhamis, 5 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan nasarar da kasar ta ciyo tun bayan samun 'yancin kasar shekaru 63 da suka shuɗe. Muna kuma dauke da shirin na kasa wanda Sulaiman Munibarma zai gabatar, wanda zai maida hankali akan halin da ilimin na kasar suke ciki a jamhuriyar Niger, inda a farko wannan watan Oktoba aka buɗe makarantun firamare da sakandare bayan kammala babban hutu. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Redwan Abbas zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Al'amura na ci gaba da tsayawa cik a Majalisar Dokokin Amurka a ranar Laraba bayan tsige tsohon kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy. A wani bangaren kuma, mahukuntan suna da wa'adin makonni 6 domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufin ma'aikatan gwamnati. Rashin gudanar da ayyuka a Majalisar Wakilan da yuwar asarar wasu kwanaki daga wa'adin da aka baiwa majalisar domin zakulo wani da zai maye gurbin McCarthy wanda zai samu goyon bayan sauran mahukuntan zai iya kawo tsaiko wajen tabbatar da kudurorin dokoki kan kudin da za a iya kashewa masu mahimmanci da suka hada da na kudaden da ake kashewa kan harkokin soji a kasashen waje, kudaden da ake kashewa a bangaren ayyukan jin kai a kasashen waje, da na bangaren kare rage karfin ikon China. Ba a tsammanin cewa 'yan Republican masu rinjaye a majalisar za su gudanar da wani zaɓe a makon nan. Maimakon haka, za su tattauna a game da wanda zai jagoranci al'amuran majalisar da aka samu rarrabuwar kawuna zuwa wani lokaci. Za su buƙaci amincewa ba tsakaninsu kawai ba, amma haddin majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Democrats kafin a buƙaci sahalewar shugaba Joe Biden. Hukumomin gwamnatin Somalia a ranar Laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe da ɗaruruwan mayaƙa yayin wasu ayyukan soji cikin makonni 2 da suka gabata. A wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na Somalia, gwamnati ta ba da rahoton kashe mayaƙa 1,650, sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin Hirshabelle da Galmudug da ke tsakiyar ƙasar. Cikin sanarwar, gwamnatin ta yi zargin cewa kwamandojin kungiyar Al-Shabab 19 na daga cikin waɗanda aka kashe, ɗaya kuma ya yi rauni, sannan uku cikinsu sun miƙa kansu ga dakarun gwamnati. Ya zuwa yanzu ba a tabbatar da alƙaliman da gwamnatin Somalia ta bayar ba tukunna. A wani ɓangaren kuma, jami'an hukumomin yankunan gwamnatin sun yi kira a ƙara wa'adin lokacin da aka baiwa dakarun AU su fice daga Somalia, inda suka ambato hare-haren da aka kai wa 'yan Al-Shabab da kuma ci gaban siyasa mara tabbas. A ranar Laraba, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuƙa 31 da aka yi niyyar harin yankunan Rasha da su cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar ta Telegram cewa ta kakkaɓo jiragen ne a yankin Belgorod, Bryansk da yankin Khorsk. Dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine ne. Shugaban yankin Bryansk, Alexander Bogomaz, ya shaida cewa dakarun Ukraine sun harba hatsabibin mukamai masu tarwatsewa a wasu ƙauyuka kana sun lalata wasu gidaje. Bogomaz ya ce ba su samu rahoton wani da lamarin ya ritsa da shi ba. Sojojin na Rasha sun kuma shaida cewa sun daƙile wata tawagar dakarun Ukraine a kan jirgin ruwa mai inji da suke yunkurin kutsawa yankin Crimea. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin nan, bari mu kawo muku wani rahoto na musamman da wakilinmu Hassan Umar Tambol ya haɗa mana akan yadda 'yan Najeriya ke kallon 'yancin kai da ƙasar ta samu, yayin da wasu ke ganin an samu ci gaba. Wasu kuma sun ce babu abin da aka taɓuka tun bayan shekaru 60 da ƙasar ta samu 'yancin kai. ga dai rahoton
ranar 1 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da shugabannin Najeriya da ƴan Najeriya suke bukukuwan samun ƴancin kai daga Turawan Burtaniya a yayin da wasu ƴan Najeriya ke cewa ba samu ci gaba a kasar ba a cikin shekaru 63 wasu kuma suna ganin cewa an sami ci gaba a wasu fannoni
Kasim Abdulsalam Ajibala Australia ban ga gaban da aka cewa saboda komai ya isa dade yawa saboda wanda ba fita Najeriya ba sai ga Najeriya ma ana ci gaba ne duk wanda ya fita Najeriya ko ma sai sha wani abu in ya gan sadan dola sai soro Najeriya ba ci gaba
amma wasu suna ganin an samu ci gaba domin an samu karin jahohi Najeriya ta samu kuɗi da yawa an yi ginoni an yi hanyoyi
wanda kusa da masu ƴan siyasa in suna samu suna ci sa su ci an ci gaba amma wanda kusa da irin talakawa na anguwa ka me wanda yake cewa ina jin yunwa wanda yake kuma kudin mota kudin makaranta wannan ba sai magana cewa an ci gaba ba
ki ai dogo gaskiya ba ci gaba Haji Hassan domin bayan ma aka koma abinda da can bai gagare ka ba yanzu ya gagare ka to kaga abubuwan da da can ji yake samuwa a yanzu baya samuwa kaga ai ba maganar ci gaba abinda za a ce ya ci gaba a ce da can abu bai fi karfin ka ba yanzu ya kafi karfin sa to shine ci gaba
yanzu kamar irin fannin ilimi fannin sashen ruwa fannin hanyoyi fannin wutar lantarki fannin tsaro duk baka ga an ci gaba ba
gaskiya ba ci gaba ba domin a shashin hanya da kai magana tafiya ta inje Kano ne kon hudu daga nan Ibadan akwai gosulo da muka je muka tare a hanya in muka tafi ko kilomita 10 ba ma ci sai gari uwaye hanya ba ta da kyau tunda an ka duba yanzu daga nan express ne tun lokacin Obasanjo har yanzu ba kare ba zuwa Ilori
sunana Mustafa Kabiru Tambol gaskiya wasu bangaruka an samu ci gaba kamar harkar noma da sauran bangaruka na harkokin siyasa an samu ci gaba a wannan bangaren amma bangaren ainihin tsaro gaskiya an samu ci baya don saboda har yanzu wasu jihohi akwai sauran ainihin matsaloli akan harkar tsaron nan shugaba Tinubu ya kamata ya zama cewa an dauke mataki akan harkar tsaron nan musamman arewacin Najeriya
to idan anka dubi fannin ilimi da hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha nan fa
to gaskiya a matsalar ruwan dai na sha gaskiya wasu jihohi ana kuka da rashin ruwan sha nan makwa zuwa zaka ta hanyar ta yawuri gaskiya akwai matsalar hanya wurin nan duk da shekaru tun lokacin Goodluck Jonathan aya kamata a ce hanyar nan an gama ta amma yanzu hanyoyin kun ba a samu ci gaba har yanzu aka bangaren ilimi yanzu gaskiya babu wani ci gaba
sarkin sasa sardaunan yamma Dr. Haruna mai yasin Katsina ya tofa albarkacin bakin sa a game da samun yancin kai
sai mu ce mun gode ma Allah lallai kai mu lokacin wanda gace kana 63 ba garmin shekaru ba mun gode ma Allah tun da aka kai shekaru ana raye wato an gaje su amma sardauna ba a halin su amma ana yawan ƙarya da kowa zai wani sardauna wani mota zai an je sardauna in aiki zai karma in ce kamar sardauna amma ba ba yan gida mutuncin da sarsu sardauna suka yi da aikin da suka yi babu shi duk ana ƙarya da rayuwar su ne ana ƙarya da sunan su kawai ana cutar mutane
ranka da dade har da yan siyasa in suna son su ci zabe sai su rinka cewa za su yi ayyuka kamar yanda su marigayi sardauna da sauran yan maranje irin su Awolo irin su Namdi Azikiwe suka yi
ai ba wani sauran su ba za a ci zabe ba ana wadai sauran don a ci zabe ne
a kwatanta da irin shugabanci na da a wancan lokaci zuwa yanzu da aka yi 63 na samun yancin kai ana iya cewa an ci gaba
ko ana nan dai wani ci gaba na samu muna cikin wahaloli wanda ba mu taba ganin su muna gani yanzu ba abin da ban gane ba da yau din da jiya na ga hobi ne an kai wanda an kai ci gaba an kai kamar saurana ai ban gani shi ba shekara ta 104 bana a duniya ba abin da ban gane ba abin da ban yi ba
idan muka kwatance yanda gwamnoni ke ta yadda mulkin su misali gwamnan jihar Oyo me za ka ce
gwamnan Oyo ya yi rawar gani don ya yi ta yin da mulki ne yadda ya dace yin sa ya sake cin zabe
Dr. Aminu Idris na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau a jihar Zamfara masani siyasa ne a Najeriya
a siyasance wato shekaru 63 da Najeriya ta yi za ka iya cewa akwai wasu bangarori na shekaru masu daɗi a kuma marasa daɗi kamar da ka sani a shekarar Najeriya ta samu yancin kai a shekara ta 1960 daga turawan mulkin mallaka tun daga wancan lokacin ne za ka ce kasa take mulkin kanta ko kuma ya ce ɗan kasa suke jagorancin kasa a cikin waɗannan shekaru an daidai wasu shekaru waɗanda aka jarraba mulki na demokradiyya wasu su kuma kasa ta zauna a ƙarshe na mulkin soja lokacin da Najeriya ta yakin matasa zuwa yanzu za a ga cewa kasa ta ɗore a matsayin ta na kasa ɗaya ta raba ba kamar yadda yakin matasa ce ya rede ta to kusan yake ce a siyasance to za ka ce wannan shi ne babban cigaban da aka samu a siyasance a Najeriya.
Ta Aminu Idris ko wannan cigaba ya wadatar?
Zan ce maka a matsayin Najeriya shekaru 33 akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce yau sun zama tarihi a Najeriya, musamman abin da ya shafi haɗin kan ƙasa da kuma gina ƙasa ita kanta. Najeriya ƙasa ce mai yarurruka kusan 300 da wani abu, da mutane kusan miliyan 200 da wani abu, tabbas ba ƙasa ce. Amma dai rashin ta da aka yi shi ne samar da wani shugabanci ingantacce da zai haɗa kan ƙasa da kuma gina wani tubali da za a gina za a aza ƙasa kai shi domin samar da cigaba. Misali, wanda ya shafi siyasa da tattalin arziki, duk da shekaru 63 da aka yi, yau an wayi gari, har yanzu akwai waɗanda suke ganin ba su yarda da ƙasar da suka ba matsayinta na ƙasa ɗaya ba. A yake nan gina ƙasa har yanzu yana nan da matsala. Ma'ana kuma sai ka gina ƙasar ne, sai ka yarda ka yi mata ƙasar harsashe ko kuma tubali na gina ta, sannan za ka yi magana duk wani cigaba mai ma'ana wanda yake da alaƙa da tattalin arziki ko tattalin arziki. Amma yau ban ƙalubalen da Najeriya take tunkara shi ne, har yanzu ma 'yan ƙasa suna da tsare-tsare na cewa ai dama ita da ƙasar haɗaka ce da turan mulkin mallaka suka yi wanda ta samar da Najeriya, wanda kuma daga ƙarshe har yanzu bayan waɗannan shekarun akwai masu ra'ayin to ai tunda haɗaka ce kuma ya kasance ba ta aiki ba gamsu da ita ba, to kamata a wace ta kowa kuma gina wa shi. To kaga har yanzu mun ga abin da yake faruwa a kudu maso gabas, mun ga abin da yake faruwa a kudu maso yamma da sauransu. To kaga kenan har yanzu a kai ɗaya ne 'yan ƙasa ba su ma gama gina harsashen ƙasa ba, inda za a aza ta baliya magana cigaba na tattalin arziki da na siyasa. To kaga kenan wannan shi ne babban ƙalubalen da Najeriya ta fuskanta.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tuma da la'agaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Shugaban kasar Chad Muhammad Idris Deby yana rangadin birane a fadin kasar, inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da kasar kan tsarin demokuraɗiyya zuwa Nuwamban 2024. Kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a Oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa a kan 'yancin kasar. Sai dai kuma masu adawar siyasar Chadi sun ce kasar wacce ke tsakiyar Afirka tana fama da yunwa, fatara da matsalar rikicin 'yan bindiga tun bayan da Deby ya karɓi ikon kasar a Afrilun 2021. Kafar talabijin ɗin ƙasar ta ruwaito cewa birnin Abeche shi ne na 21 da shugaban Chadin Janar Muhammad Idris Deby ya ziyarta domin ya yi bayani a game da irin cigaban da ƙasar ta cimma a yunkurinta na mai da ƙasar kan tsarin demokuraɗiyya tun bayan da sojoji suka karɓe ikon ƙasar a Afrilun 2021 bayan mutuwar mahaifinsa. Ziyarar da ya kai Abeche, babban birnin yankin Uday, wanda ya kasance birni mafi girma na hudu a kasar, ya kuma kasance wuri na 21 da shugaban Yaya da Zango tun bayan da shugaban sojin ya kaddamar da rangadin da ya kai lungu da sakon kasar don yin bayani game da nasarorin da kasar da ke tsakiyar Afirka mai tasowa domin kawo ƙarshen abin da jama'ai suke ayyana shi da fatara. A ƙarshe, hukumomin Faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kuɗin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin Paris da ma ƙasar baki ɗaya. Hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa SNCF ta ba da rahoton ganin kuɗin cizo a cikin jiragen ƙasa aƙalla sau 37 cikin makonnin da suka gabata, sannan da ƙarin wasu rahotanni da dama da hukumar kula da sufurin birnin Paris RATP. Ministan ma'aikatar sufuri na Faransa Clement Beaune ya ce sun yi nazarin dukkanin rahotannin kuma dukkaninsu labarin kanzon kurege ne. Ya ce idan akwai matsala muna kokarin kawar da ita, ba za mu musa ba. Beaune ya ce babu wata annobar kuɗin cizo da muke fuskanta. Kafafen yaɗa labaran Faransa sun yi rahotanni akan kuɗin cizo a cikin jirage da gidajen sinima. Sannan gwamnati ta damu a game da irin tasirin da labarin zai iya yi wa harkokin yawon bude idon kasar da kuma wasannin Olympics da ake shirin nan da kasa da shekara ɗaya.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar.
Ubana, kai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Ubana, za yaron zamani, bai da samu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba baba ne gani nan ban da saya baba ne nan na sauka da dindiga baba ne kai kwace da saka baba ne yau na shagiya da ta ba baba ne gani nan ban da saya baba ne nan na sauka da dindiga baba ne kai kwace da saka baba ne baka duba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya na so a ce na university ta kaduna komai na yayi quality in zama doctor ga gida ga infinity kana nufin cewa da zaka yi security na tambayan ka oh baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba ubanna da yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure
to madalla yanzu ko lokaci ne da sulubun mun barma zai gabatar mana da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Mumuni Barma a wannan mako shirin zai mai da hankali kan halin da ilimin na kasa suke ciki a jamhuriyar Nijar inda a farkon watan nan na Oktoba aka bude makarantun firamare da sakandare bayan kammala babban hutu makarantar makafi Ecole Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai na daga cikin makarantun da ake alfahari da su a kasar ta Nijar akan maganar ilmantar da yara masu bukata ta musamman sai dai karancin kayayyakin gudanarwa ya haddasa cikas a bana wajen bude wannan makaranta lokaci guda da daukacin makarantun bokon kasar kamar yadda za a ji karin bayani daga ɗaya daga cikin shugabanninta Malam Musa Nasir
ka san makarantar mu makaranta ta taurin kwana ta dalibai to inda Allah matsala habbi ko uku ko da an ce an shiga makaranta sai kaga uwaye ba su zahin kawo wa ɗiyansu tunda makaranta duka ta kasar Nijar gaba ɗaya ta aka yara nan to ga kai yara su samu su zo sai mu ɗauki sati guda ko sati biyu ga kan su zo kuma na biyu ako abinci da kuma abamu da shi kwarai tunda ka san matsalolin da ako nan bisa misali bisa shinkafa misali muna da abinci wanda zai muna wata guda na ɗaukar yaro kamar 85 to kaga shi ma muna jin ɗan ɗari bisa yara in sun zo inda za a samu abincin nan da a ci gaba da karatu malamai suna nan kowa suna nan yara suna zakwa ana inscription fin kamar sabbin ɗalibai da kuma ɗaliban da sun samu zuwa aji na secondary suma muna nan muna ta ganin takardunsu don su samu su ci gaba da karatunsu. Da kuma wanda sun samu na BPC suma duk muna nan cikin ganin takardunsu don su ci gaba. Amma nan dai a dai makaranta ta special wadda yara ka kwana har yanzu dai muna nan ba a samu an karantare ba saboda waɗanda matsaloli da nubaka.
Shin yaya abin yake a bana, an sami kayayyaki irin littattafan nan da su alƙaluma da makamantansu a wadace?
To lalle mun samu labari da gwamnati bana ya soma yara makafi kaya na makaranta mai ba su shigo ba har yanzu na anan da hannunmu. To su ma a ƙoƙaranci ƙware na kayan na karatu a nan makaranta tamu kuma da duka cikin inda ada yara namu makafi wanda suka karatu. Misali kama takarrawa ga wadda aka ce ma Brian, to ita ma akwai karamcin ta kwarai a nan Niger kuma a cikin makarantun nan. Mun samu labari kuma cikin jihohi da nan Niamey an ce an ba da na jihar Niamey mai ba su zo ba har yanzu a nan cikin makaranta tamu ba. Yara yanzu gare mu da yawa. To kayan da an ka sai da wanda za a barawa ba su isar duka yara su samu. Tunda misali yana mazance yaro 80 a nan makaranta ta Ecole Soli, akwai yara wanda suna cikin tsarin aji na inclusion wanda cikin makarantun ne da yawa wanda ana cikin Niamey su ma suna nan. Akwai 'yan secondary, akwai 'yan university, kai dai babu inda dai babu yara. To muna shirin dai kayan nan magani kakana suke suna isar yaranmu koko ba su isa. Da dai labarin muka samu kama a cikin jihohi namu misali kama su Maradi, to na zancan kayan da an kai musu fisullahi ba su isa wanda duk yara zai samu kama abin da zai samu ya karatu. Misali kama ana ce ma tablet wanda yara da su suka san rubutu makafi a Maradi kaɗan na ƙware ba su isa. To ba mu san bane Niamey war an ka bara, to shi ne babban matsala da ako. Kuma na san da Allah an ka shiga semester na biyu za a ƙara takardu da kuma kayan aiki na yara. Ka san mu namu inda bambanta kayan mu tsada ako kuma ba a samu su a nan Niger. Dole na sai wata ran an ta ƙasar Turai ne aka samu su koko ƙasashe irin na su Ghana ko Nigeria. Kuma ga su da tsada. Misali libir wangan littafi na yaro wanda a aji na uku ko na hudu wanda kana samun shi cikin kasuwa 300, to mu namu in baka rajika 25 baka samun shi. To kaga kayan mu tsara gare sosai, bana da yawan mu zamu samu matsala bisa karanta son yara tunda kaya ba mu samu su.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Malam Musa Nasir na makarantar kwana ta makafi Ecole Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, ni Sulaiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Da Sulaiman Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghana News da muso mu sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine matasa na commander sun kira daga gwamnati da ta musanya masana'antar sikiri na wannan yanki ya zama wurin sarrafan ɗan itace. Jaridar ta ce matasa commander Adinan Egwafo Ibrahim municipality da ke cikin jihar Tsakiya sun yi kira da gwamnati da ta sake tsaranta masana'antar sarrafan shuga na wannan yanki ya zama wurin sarrafan ɗan itace, yadda za a ƙara wa wannan wato ɗan itace daraja ta kan fagen kamfanoni masu zaman kansu. Wannan zai ƙara wa ɗan itace ɗin daraja saboda wannan ɗan itace na da yawa a yankin, kuma suna nan wani sa'in sai su lalace saboda babu inda za a adana su. Matasan sun yi kira da a ɗau matakan gaugawa gun farfaɗo da masana'antar yadda zai taimakawa rage talauci da samar da ayyukan yi da kuma buɗa tattalin arzikin ƙasar a samu kyakkyawar rayuwa. Sai kuma jaridar da Chronicle wacce ta rawaito wannan labarin. Yan Trinidad a Kumasi sun yi kashedi da adena siyasa na bambancin kabila zuwa ga shugabancin Bamiya. Jaridar The Chronicle ta nuna cewa shugabancin kasar Ghana ba na yan kabila akan kadai bane. Sanannun mambobin jam'iyyar NPP a babban kasuwar Kumasi da Race Course sun yi kira ga wakilan jam'iyyar NPP da su kadawa Bamiya zaben su a ranar da za a yi zaben fidda gwani ran 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2023. Yayin da jam'iyyar da ta gabatar da wannan zabe, masu shirya wannan kungiya wanda ya hada da Mr. A Kwabena sun gargadi wakilai a wurin wani taro na manema labarai a Kumasi ajiya da su kiyaye su gujewa duk wani siyasa da ya zama na bambancin kabila. Jaridar Daily Graphic wannan labarin ta rawaito Occupy Bank of Ghana protest, babban zanga-zangan nan da za a yi wa bankin Ghana. Yan sanda da masu shirya zanga-zangan sun amince akan sabon hanyoyin da za a yi amfani da shi. Jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki da ma'aikatar yan sandan Ghana sun sake nazari dangane da hanyoyin da za a yi amfani da shi wurin gabatar da zanga-zangan nan na wato Occupy Bank of Ghana protest, wadda director na hurɗa da jama'a na ma'aikatar yan sandan Ghana ACP Grace Ansa Akrofi ta bayyana haka a wani taron manema labarai a nan Accra a ranar Talata da safi. Sai kuma jaridar The Herald wacce ta rawaito wannan labarin, Itiman Sa ya mutu yana da shekaru 77. Jaridar ta ce mamban majalisar dattawa kuma tsohon mamban majalisar dokoki na Ningo Pramfram Itiman Sa ya mutu yana da shekaru 77. Jaridar ta rawaito cewar ya mutu ne a Afirka ta Kudu a daren Lahadi bayan yayi fama da ciwo mai tsanani na tsawon wani lokaci. Ana Itiman Sa an haife shi ne a ranar 17 ga watan Mayu 1946, kuma ya zama ministan matasa da wasannin motsa jiki a zamanin mulkin Rawlings. Sa'an mamban majalisa ne na dokoki a tsawon shekaru 20 daga 1997 zuwa shekara 2017. Ya shiga siyasa a matsayin mamban NDC a majalisar dokoki a ranar 7 ga watan Janairun shekara 1997. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Jarabas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baba a takaice, al'amura na ci gaba da tsayawa cik a majalisar dokokin Amurka a ranar Laraba bayan tsige tsohon kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy. A wani bangaren kuma mahukuntan suna da wa'adin makonni 6 domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati. Hukumomin gwamnatin Somalia a ranar Laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji cikin makonni 2 da suka gabata. A wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin din kasar na Somalia, gwamnati ta bada rahoton kashe mayaka 1,650. Sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin Hirshabelle da Galmudug da ke tsakiyar kasar. A ranar Laraba, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuka 31 da aka yi niyan harin yankunan Rasha da su cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar ta Telegram cewa ta kakkaɓo jiragen ne a yankin Belgrade, Bryansk da yankin Horsk. Dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine ne. Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Debi yana ran gadin birane a fadin kasar, inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da maida kasar kan tsarin demokradiyya zuwa Nuwamban 2024, kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a Oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa akan yancin kasar. Hukumomin Faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kuɗin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin Paris da ma ƙasar baki ɗaya. Hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa SNCF ta ba da rahoton ganin kuɗin cizo cikin jiragen ƙasa aƙalla sau 37 cikin makonnin da suka gabata. sannan da ƙarin wasu rahotanni da dama da aka kaiwa hukumar kula da sufurin birnin Paris RATP.
Da masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na al'asari, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya shirya ya kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.